Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin 8 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17, 25, 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. A yayin da dukiyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kirri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar Bankin Duniya ta baiwa jamhuriya tallafin kuɗi da ya kai sefa biliyan 66 don taimakawa ayyukan ci gaba musamman a yankunan karkara. Wani mai fashin baki akan harkokin tsaro da siyasa a Ghana ya yi tsokaci akan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar a shekaran jiya Laraba cewar Amurka ta amince da birnin Kudus ta zama babban birnin Isra'ila. Bayan haka kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi, sai kuma wato sharhin jaridu na Amurka wanda Nazir Ahmad Hausawa zai gabatar. Bayan haka muna dauke da sakonni da kuma sauraro ka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin tarayyar Amurka mai wakiltar Georgia kuma dan gwagwarmaya John Lewis ya faɗi ranar Laraba cewa zai kaurace ma kaddamar da gidan adana kayan tarihin haƙƙin dan Adam na Mississippi da za a yi gobe Asabar muddin da yayin shugaba Donald Trump zai je. Lewis da wani dan jam'iyyar Democrat a Mississippi Bernie Thompson sun rubuta takardar haɗin gwiwa ta yin watsi da bukin buɗe gidan kayan tarihin a matsayin cin fuska ganin Trump shine zai kaddamar da wajen. Kalaman Trump na ƙasƙantar da mata da na ƙasassu da baƙin haure da kuma 'yan wasan ƙwallon ƙafar Amurka cin mutunci ne ga waɗanda suka yi gwagwarmaya tare kuma da rasa rayukansu wajen neman adalci gaba a 'yan fatan Amurka. A cewar takardar haɗin gwiwar da suka rubutan, za a ƙaddamar da ginin adana kayan tarihin 'yancin ɗan Adam ɗin ne gobe Asabar a birnin Jackson. Zai ƙarfafa nazari kan irin jinajinar da aka yi a gwagwarmaya da kare haƙƙin ɗan Adam daga shekarar 1945 zuwa 1976. Abubuwan da za a baje a gidan sun haɗa da makaman gallazawa ta matuƙar tsana, kamar alama da kuma kayan da suka shafi alamomin tsana na ƙungiyar Ku Klux Klan da kuma bindigar da aka yi amfani da ita wajen kashe ɗan gwagwarmaya Medgar Evers.
Jam'iyyu masu tsaurin ra'ayin Islama na amfani da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila a matsayin wani abin kafa hujja wajen samo mabiya. Al'amarin ga duka alamu za a iya amfani da shi lokutan yakin neman zaɓen siyasa a ƙasashe masu rinjaye musulmi. Sanarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar a ranar Laraba ta haddasa yawan zanga-zanga a wasu ƙasashen duniya, ta yadda abin ma ya kai ga arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro a yankunan Falasɗinawa. Ana kyautar zaton zanga-zanga za ta fi tsanani a yau Juma'a a ƙasashe irin su Indonesia da Turkiya a yau Juma'ar. Mai magana da yawun fadar shugaban ƙasar Afghanistan ya ce wannan matakin zai yi illa ga batun samun zaman lafiya a yankin gabas da tsakiya, kuma duk wani abin da za a yi ba a nemi haɗin kan Falasɗinawa ba zai tasiri ba. A wata takardar bayani da Rasha ta fitar wadda ta zo ma Isra'ila ba zata, Rasha ta ce za ta ɗau yammacin birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, amma kuma za ta ɗau gabashin birnin na Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Falasɗinu wadda za a kafa.
Jiya Alhamis, shugaban hukumar bincike ta FBI Christopher Wray ya yi matuƙar kare hukumar daga jerin cacakar hukumar da shugaba Donald Trump ya yi ta kafar Twitter, inda ya ce hukumomin tsaro a ciki da wajen Amurka na mutuntawa tare kuma da sha'awar ma'aikatan hukumar binciken ta FBI. kalaman na Ray a gaban wani kwamitin majalisar dokokin tarayyar Amurka. Martani ne ga wani sakon Twitter da Trump ya tura ranar Lahadi cewa tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI din James Comey ya shiriritar da hukumar kafin tafiyarsa. Bayan Comey ya shafe shekaru a wurin, inda ma ya jagoranci binciken bogin nan na email din Hillary Clinton da sauran barna, Comey ya lalata wurin kafin ya bari a wani yanayi mafi muni a tarihi. To amma kar a tsorata, za mu sake gyara wurin, a cewar Trump ta kafar Twitter. A yayin da bai ƙaryata abin da Trump ya faɗi a Twitter ɗin ba, Ray ya maida martani ta wajen kare ma'aikatan hukumar cikin lalama da kuma cewa suna iya iyawarsu don kare Amurka daga ta'addanci da kuma sauran barazana.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisar dattawan Amurka Al Franken ya bayar da sanarwar cewa zai sauka biyo bayan jerin zarge-zargen da aka yi ta masa na nuna halin batsa ga wasu mata. Shi ne dai ɗan jam'iyyar Democrat na biyu da zai sauka sanadiyar zargin batsa a wannan satin. Yan majalisar dattawa na jam'iyyar Democrat da dama ne dai wato suka yi ta kiraye-kiraye Senator Al Franken ya sauka bayan da kafafen yaɗa labarai da dama suka rawaito wata tsohuwar ma'aikaciyar majalisar na cewa Franken ya sumbace ta ba da yardanta ba a shekarar 2006. Cikin 'yan makonnin nan dai wasu mata kuma da dama sun yi zargin Franken ya tattaɓa su, ciki har da wata ma'aikaciyar gidan rediyon da ke Los Angeles wadda ta buga wani hoto mai nuna Franken na sa hannayensa ga nonuwanta yayin da ta yi bacci.
Koriya ta Arewa ta ce gawurtaccen atisayen nan da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu ya ƙarasawa yiwuwar yaƙi a yankin ruwayen Koriya ya zama tartibi sosai.
Labaran duniya kenan kuka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Subhanallah, hukumomi a jamhuriyar Nijar da bankin duniya sun rataba hannu akan wani tallafi da bankin zai baiwa kasar Nijar da ya kai kuɗi sefa biliyan 66. Ga wakilinmu Haruna Maman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Bankin duniya ya tallafa ma jamhuriyar Nijar kuɗaɗen da suka kai biliyan 66 na sefa, inda 33 daga cikinsu kyauta ne, yayin da 33 ke kasancewa bashi. Wannan ko domin kawo wa ƙasar taimako wajen cimma burinta na gudanar da ayyukan cigaban al'ummomin karkara da ke cikinta. Malam Siyaka Bakayoko shi ne wakilin bankin duniya a jamhuriyar Nijar.
Lorsqu'on sait l'administration a prouvé hier pour le Niger à hauteur de 120 millions de dollars qui est
wannan yarjejeniyar ta shafi ababe guda biyu. Na daya tallafi ne wa kasafin kudin kasar da miliyan 120 na dollar, bayan da taron masu hannu da shuni a bankin na duniya suka amince wa jamhuriyar Niger haka. Kuma wannan na nuna irin yarda da ke ci gaba da kasancewa tsakanin jamhuriyar Niger da bankin duniya.
La confiance que les autorités de la Banque mondiale ont au Niger.
Anata bangare Madame Bulama, ministre Fasalita jamhuriyar Niger, ta ce
ambition de créer les conditions d'une transformation structurelle de notre économie à travers notamment la modernisation du monde rural et la promotion du secteur privé.
Wannan yarjejeniyar tana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke sake fasalin tattalin arzikinta, musamman ta hanyoyin raya karkara da bunƙasa masana'antu masu zaman kanu
à travers notamment la modernisation du monde rural et la promotion du secteur privé.
Ministan ta ci gaba da cewa wannan rattabawar hannu da bankin duniya na zuwa ne ana gab da gudanar da taron masu hannu da shuni na jamhuriyar Niger a Paris a kasar Faransa ranakun 13 da 14 ga watan Disamba nan da muke cikin. Haka ma kasancewar wannan rattaba hannun na zuwa ne kwanaki kalilan da amincewar majalisar dokokin kasar ta Niger da kasafin ku
kuɗi na shekara 2018 wanda ya haifar da musayar ra'ayoyi masu tarin yawa a ƴan kwanakin da suka gabata.
Je voudrais également souligner que cette signature intervient quelques jours après l'adoption, après de riches et passionnants débats par le Parlement du budget relatif à la loi de finances 2018.
Tallafin na bankin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da raɗaɗin matsalolin tattalin arziki ke ci gaba da ba ƙasashen duniya kashi. Hasalima irin jamhuriyar Niger na daga cikin ƙasashen da ke fama da irin waɗannan matsalolin a halin yanzu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Al'ummar Afirka sun fara tufa albarkacin bakinsu akan furucin shugaban Amurka Donald Trump cewar Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Wakilinmu a birnin Accra, Ridwan Mukhtar Abbas, ya zanta da Irbad Ibrahim, mai fashin baki ne akan tsaro da siyasa.
Akwai waɗanda wannan matsayi na Amurka bai zama abin mamaki a gare su ba, domin dama sun san tarina. Wasu kuma ji su kai wannan nuna ƙarfi ne kurum fakat. Ko me ke kumshi a dunkule cikin wannan lamari? Na tuntuɓi Ibrahim Irvad, masani akan abin da ke kai yana kawowa na duniya, akan wannan matsayi na Amurka da inda zai kai mu.
Matakin da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya daukan ga babban kuskure ne, domin gwagwarmaya da ake yi na matsalan da ke nan tsakanin ƙasar Israel da ƙasar Falastinu ajiyayyen matsala ne, kuma da ya kamata yarjejeniyar da ke ajiye na Oslo da cewa ya kamata samu ƙasashe biyu da suke ba juna ban girma kuma suna da ƴancin kansu, da wannan ne zai taimaka sosai. Ababen da ke nan a ƙasa duka za ka ga kamar ƴan Filistino yanzu ƙasan da suke son ma a ƙarra a ba su cikin kashi 122 kawai ma suke bukata na ga ciki birnin Kudus. Saboda shi in yau an ce wani daban da shi zai zauna ƙasan shi ya ce ya yanke hukunci, yanzu za a koma da babban birni na ƙasar Israel a fita da shi daga Tel Aviv koma Jerusalem babban matsala ne. Mun ma so mu samu labari kamar daga Bethlehem da Ramallah, an tun so mu samu wani tangarda. Da dai han haƙura ne mutan Israel da mutan Falastino suka amince da juna sasanta maganan da ake yi.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas, yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar.
Ubana dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Uban na zayarun zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake tari da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba baba ne, wani nan ban da sana'a baba ne. Hanna sauka da bindiga baba ne, nayi kwace da saka baba ne. Yau na shagiya da taba baba ne, wani nan ban da sana'a baba ne. Hanna sauka da bindiga baba ne, nayi kwace da saka baba ne. Ka haife ni baka duba ni ba, kana da bayan ma baka goya ni ba. Kai ka haife ni ba. baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya hey eh na tambayanka wayo na tambaya daga infinity kana nufin cewa da zaka yi security na tambayanka oh baba na tambaya hey na tambayanka wayo na tambaya hey 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 ho ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa uban ni muku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa uban ni muku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta baba ne gani nan ban da sana baba ne hannu sauka da jindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shagiya da ta baba ne
kuma da ladan fata an shakata da wannan faifan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 17 na dare a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba kallabi.
Ya salamu ku, hayya hayya salamu ku in mata na zama kallabi tsakanin rawuna saloni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwar mu Zainab Ishaq. A makon da ya gabata mawaƙiyar ta ce a gare ta ba kuɗi ne kadai ribar sana'ar waka ba, amma idan sakon wakar zuwa ga waɗanda ta yi domin su ya isa gare su hakan ma ya wadatar. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar ga tambayar da na fara yi mata. To baya ga aikin jarida da kike da burin zuwa ki karanta, akwai kuma wani abu da kike so ki cimma a rayuwarki?
Haka ne. Babban abin da nake da buri a rayuwata shine na farko kamar yadda na gaya miki tun a baya, ya zama na zama cikakken yar jarida. Sannan na biyu, ina burin Allah ya azurta ni da miji na gari in yi zaman aure. Sai kuma na uku, ina roƙon Ubangiji Allah ya dafa mini cikin harkokin wannan waƙar da nake.
Ma sauraro, yanzu kuma bari in ɗanɗana muku kaɗan daga cikin waƙoƙin Queen's Shark. Ba shakka malama Zainab, to yanzu idan kika yi aure ya kike ganin makomar wakar ki?
To wannan kam ya danganta da yanayin mijin da na samu. Idan ya amince in ci gaba da waka zan ci gaba da shi, in kuma bai amince ba zan yi ban kwana da harkan waka, sai kuma in yi wani ciki fatan alkhairi.
To tana kika taso a wannan sana'ar taki ta waka, wani kalubale zaki ce kin fuskanta?
To ga ƴan uwana mawaka gaskiya ban samu wani kalubale ba. Hasali ma ƙwarin gwiwa na samu daga gare su. Kalubalen da na samu bai wuce na gida, makwabta, abokanai da 'yan uwa ba. Kin san a ƙasar Hausa arewacin ƙasar nan. Ba san mata da yin waƙoƙin hip hop ba, musamman rap din nan.
To iyayenki fa ko sun samu wata matsala da wannan sana'ar da kika shiga ko ko sun baki ƙwarin gwiwa?
Gaskiya sun bani ƙwarin gwiwa 100%. Sun zaman da nayi da su muka fuskanci juna muka yi magana akan abun.
Bisa ga abin da kika ce yanzu ba tare da su kike zama ba kenan?
A'a, ina tare da su ko da yaushe kullum.
To Malama Zainab, menene asalin sunan Z-Shark da ake kiran ki da shi?
To kamar yadda na gaya miki, asalin sunana Zainab Ishaq. To tun daga rayuwar makaranta ne sunan ya samu asali. Wasu suna ce mini sunan babana kadai suke gaya min Ishaq, wasu kuma sai su ce min Z Ishaq. To akwai wata da aka kawo ba ɗaliban makarantar bace ba, to su aka yi mata su ta dawo makarantar mu, to ita kuma ba Bahaushiya bace ba, sunan nawa yana yi mata wahala. In ta tashi sai ta ce Z-Shark.
Sai ta haɗu da
Z-Shark. Yawwa, to kin san halayya irin ta ƴan makaranta, to kuma daga baya ma sai Ishaq din ya goge, Z-Shark din ma ya goge gaba ɗaya, sai na koma Z-Shark.
Gashi kuma Z-Shark ya bi ki har a fagen waka.
Gashi Z-Shark ya bi ni kam.
To ita wannan waƙar ta ya aka kiki samun basira ko hikimar yinta, misali ma wajen rubuta ta? In kika yi shiru ne take zo miki ko ko ya kike yi?
So gaskiya kin san shi mawaki yawancin lokutan shi na nazari ne, za ta iya yiwuwa yanzu muna hirar nan da ke, amma a cikin zuciyata akwai abin da nake tunani akan hirar nan da muke yi da ke. Zan iya muna gamawa in zauna in yi rubutuna akan hirar da muka yi da ke, in tafi da shi a matsayin labari kuma yazo a cikin waka. To idan ma farkon abin da mawaki zai yi kafin ya samu karin shi ma zai fara da samu title ne, concept akan ma meye zan yi wakantawa. To da zaran ka samu shi kenan, za kuma ki fara tunanin kalmomin da ya dace a ce kin yi amfani da su a cikin wannan wakan naki. To kina zaune kina ta nazari, sai ke ga kawai abin kamar zuwa, kamar ma dama suna nan a jere, kawai dako suke ke kina jerawa a takardanki.
Jama'a masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Zainab Ishaq da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma ga sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya bayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila tare da bada umarnin maida ofishin jakadancin Amurka. Labarin ya ci gaba da cewa a ranar Laraba ne Trump ya bayyana birnin Kudus a gwamnatance a matsayin babban birnin Isra'ila, inda ya sauya shirin harkokin wajen Amurka na kusan shekaru 70 tare da shirye-shiryen maida ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa zazzafan yankin da ake takaddama akan sa mai tsarki. Mr. Trump ya yi sanarwar ne daga ɗakin diplomasiya daga White House, inda ya ce, yau a ƙarshe mun yarda da abin da yake daidai. Birnin Kudus shine babban birnin Isra'ila, babu wani abu da ya rage da ya wuce zahiri, kuma shine abin da ya kamata a yi, wani abu ne da dole a yi shi. Haka kuma jaridar ta rawaito labari mai taken Falasɗinawa sun nuna bacin ransu bayan tabbatar da birnin Kudus da Trump ya yi. Labarin ya ci gaba da cewa Falasɗinawa sun kafsa da dakarun Isra'ila a yammacin kogin Jordan da kuma gefen iyakar Gaza a ranar Alhamis, yayin da tashe-tashen hankulan da ake zaton za su faru kwana ɗaya bayan shugaba Trump ya ɗauki wani mataki mai haɗari na bayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Sai kuma jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken an samu gawa a wuraren da suka kone a yayin da gobarar Thomas take ci gaba da yaduwa a gabar tekun California. Labarin ya ci gaba da cewa yayin da iska ke ci gaba da kadawa a safiyar Alhamis, inda take ci gaba da dakile yunkurin ma'aikatan kashe gobara waɗanda ke yaƙi da gagarumin wutar da ke ci gaba da ci a gundumar Ventura. Wutar da ta fara ci ganga-ganga a gabashin gefen wajen shakatawa na bakin teku da ake kira Faria Beach ta fara lasar yamma ta bakin teku da hantsi bayan ƙarfin iskar ya ninka cikin awa guda. Mil kaɗan daga arewacin birnin Oyayi a gandun dajin jami'an kashe gobara sun faɗa wa mazauna yankin da su bar wurin, inda suka gargaɗe su da harshen wutar zai iya dawowa ta kuzazzaban da ke wurin. Sai kuma jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Al Franken ya ba da sanarwar zai bar aiki a majalisar dattijai. Labarin ya ci gaba da cewa a wani juyin bazata da saura kirista cin maburin aikinsa a majalisa, Senator Al Franken na jam'iyyar Democrat mai wakiltar Minnesota ya ba da sanarwar zai sauka daga kujerarsa sakamakon zarge-zargen taɓa mata ba bisa ƙa'ida ba. Hakan yasa ya zama dan majalisa na biyu da ya ajiye aikinsa sakamakon zargi a cikin kwanaki uku. Sakamakon batsin lamba daga 'yan jam'iyyar Democrat, Franken ya ce zai bar Capitol Hill cikin makonni masu zuwa, amma ya ci gaba da karaita zargin da ake masa akan taɓa mata kimanin shida ba bisa ka'ida ba. Shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Kuma da Allah a gaida Nazir Ahmad Hausawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aika mana.
Mai magana Alhaji Laila Bakar Bodinga daga Sokoto, Najeriya, ta shirya mai da tsari zuma BOA Hausa da Allah ya sani da saƙo na ga ilahirin 'yan Najeriya dukansu musulmi da Kirista gaba ɗaya. Ina kira ga rundunar 'yan sandar tsaron Najeriya gaba ɗaya ta jihohi 36 na Najeriya da su ba da ƙarin gudunmawar da suka ƙara da ƙarin tsaron da suka ƙarawa game da tsare matafiya domin tafi-tafi zuwa gudanar da sallar Kirsimeti domin tsarin lafiyarsu da dukiyoyinsu, musamman gabatowar sallah ta misali musulmi ko kirista. Za ka samu yawan kidnapping da yawan haushi da makami a kan hanyoyi. Da fatan rundunar 'yan sanda ta ƙara ƙaimi game da tsarin lafiyar jama'a da dukiyoyi. Da fatan Allah shi kama muku.
Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Sani ɗan takara daga dogon daji PRO na murya talaka tambon local government. To Allah sashen Hausa na murya Amurka yana son ku yi sanin sakuna ga kwamishinan ilimi na jihar Sokoto Alhaji Jafitul Gori. Bisa hakikanin gaskiya gwamnatin jihar Sokoto tana albashi kan kari na kowane ɓangare. To bisa hakikanin gaskiya yanzu sati kusan biyu da yawan albashi na mallaman firamare. To amma daga ciki an yi wasu ƙananan hukumomi wasu ba a yi ba, har yanzu halin da ake kusan ƙaramin hukuma mulkin bakwai waɗanda ba a yi musu albashi ba. Don Allah ina kira ga kwamishinan ilimi shi bincika waɗannan sakatarori na ƙananan hukumomi na ilimi. Shin ni an muhawarwa rashin yin albashi ga waɗannan kungiyar mallaman firamare? Don yanzu inda ba a yi ba dukkan ci local government na jihar Sokoto ta ga mutane ba za su damuwa ba, amma yanzu talaka na cikin yanayi waɗannan mallaman kusan sati biyu da albashi har yanzu ba a yi musu albashi ba. Don Allah ina kira ga kwamishinan ilimi ya bincika duk waɗanda adda hannu da rashin ba waɗannan talakawa albashinsu, ya bincika a ɗauki matakin ladabtar da su.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
A takaice, ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin tarayyar Amurka mai wakiltar Georgia kuma ɗan gwagwarmaya John Lewis ya faɗi ranar Laraba cewa zai ƙaurace ma ƙaddamar da gidan adana kayan tarihin haƙƙin ɗan adam na Mississippi da za a yi gobe a sabar muddin dai shugaba Donald Trump shi ne zai ƙaddamar. Koriya ta Arewa ta ce gawurtaccen atisayen nan da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu ya ƙara sa wayewar yaƙi a yankin ruwayen Koriya ya zama tartibin gaske. Jam'iyyu masu tsaunin ra'ayin Islama na amfani da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila a matsayin wani abin kafa hujja wajen samo mabiya. Al'amarin da ga dukkan alamu za a yi amfani da shi a lokutan yaƙin neman zaɓe na siyasa a ƙasashe masu rinjaya musu.
Kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokacin hantsi. Sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikata na sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. John Baba Yakubu, ke sallama a huta lafiya.